faças isso todos os dias à noite. Boa música.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 27 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa fada ya barke a birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar tsakanin wasu matasa da 'yan Najeriya da ke gudun hijira, wanda ya yi sanadin rasa rai a kalla guda biyo bayan sace wasu mutane da neman kudin fansa.
Dunnan nufin gari na kudi suka kone kone an tsakanin 'yan gari da Hillani, kinan kaga abubuwa kuma ya kaya lalacewa, an rasa rai guda yaro matashi.
Sannan za a ji cewa mutane fiye da 25,000 suka bace a Najeriya cikin shekaru 10 da suka gabata, a cewar kungiyar Red Cross da Red Crescent a takaice. Kamar kowane daren ranar Litini, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ke gabatarwa, inda wannan karan zai taɓo batun sharaɗin kotunan zaben Najeriya wanda ake ta cece kuce a kai. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Ni karantawa Aisha Ma'azu. Gwamnatin Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsayar tsawaita tsagaita bude wuta a Gaza na wasu yini biyu a yau Litinin, inda mayakan Hamas suka sake sako wasu mutanen da suke garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta sako wasu fursunoni 'yan Filistino. Qatar ce ta jagoranci tattaunawar tsawaita yarjejeniyar wucin gadin, sannan a ranar da yarjejeniyar tsagaita bude wutar wuni hudu na farko tsakanin bangarorin biyu ya kare. Amurka, wacce take ta kiran a yi sulhu, ta ce har idan tsagaita bude wutan zai kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su, ta ce za ta amince da yarjejeniyar. Dama dai Isra'ila ta ce za ta dakatar da mamayarta da hare-haren sama akan Hamas a zirin Gaza da wuni ɗaya sabanin ainihin yarjejeniyar farko a madadin duk mutum 10 da ake garkuwa da su da Hamas za ta sako. Sannan ita ma Isra'ila za ta sako fursunoni 'yan Filistino da ke gargame a Isra'ila da ake zargi da laifuka daban-daban ninkin wannan adadin. Hamas ta amince da tsawaita tsagaita bude wutar da wuni biyu bisa waɗannan sharuɗan. Yayu Hamas, wacce Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci da wasu kungiyoyi mayakan kawance, suna ci gaba da garkuwa da mutane 175 wanda yawansu zai bata damar mutunta yarjejeniyar tsagaita bude wutar na makonni biyu da rabi. A yau Litinin a Georgia, za a fito da gawar Rosalind Carter, mai ɗakin tsohon shugaban Amurka, wacce ta riga mu gidan gaskiya a ranar 19 ga watan Nuwamban bana, tana mai shekaru 96. Wannan zai baiwa Amurkawa damar yi wa matar da mijinta tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ayyana da cikamakin rayuwa ta addu'a. Carter ta rasu ne bayan da aka fara bata kulawa ta musamman a gida a Georgia tare da mijinta ɗan jam'iyyar Democrats da ya baiwa matarsa damar a ji muryarta a lokacin shugabancinsa tsakanin 1977 zuwa 1981. Sannan kuma ya tallafa mata akan fafutukar da take yi kan al'amuran da suka shafi lafiyar kwakwalwa. Za a gudanar da taron addu'o'i na musamman domin ita gobe Talata, inda za a gayyato baki. A ranar Laraba kuma za a yi jana'izar kata a majami'ar, wato za a yi addu'ar jana'izar kata a Maranatha Baptist a Plains kafin a binne ta a harabar gidansu. Carter da mijinta sun kasance ma'aurata da suka fi dadewa tare yayin shugabancin Amurka. Kasancewar sun yi aure a shekarar 1946 a sa'ar da yake shekaru 21, ita kuma tana shekaru 18. yayin da ake fargabar yuwar Rasha za ta kai wa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana. Na'urar samar da wutar lantarkin Ukraine ta samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara da ake kira snow da turanci da ta yi sanadin jefa garuruwan da suka wato garuruka da ƙauyuka sama da 2000 cikin duhu. Ministan ma'aikatar wajen Ukraine ya ce a garuruwa 16 a yankuna daban-daban sun rasa wutar lantarki sakamakon dusar kankarar, inda lamarin ya fi muni a yankunan tsakiya da kudancin Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yayin jawabin da ya saba yi wa 'yan kasar a duk dare a yi a jiya Lahadi ya yi wa ma'aikatan da ke aiki domin ganin an maido da wutar lantarkin godiya. Ya kuma shaida cewa a irin wannan mawuyacin lokacin ya kamata 'yan kasar su yi wa jami'an sojin kasar da ke ta fama da mamayar Rasha godiya. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa na sake dawo da shingayen tsaron da a baya ta cire a wani lokaci da take farfado da dangantaka tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta Kudu a cewar sojojin Koriya ta Kudu a yau Litinin, bayan da tankiya tsakanin kasashen biyu abokan hamayya ta zafafa sakamakon harba wani tauraron dan adam na tsirkin asiri da Koriya ta Arewa ta yi a kwanan nan. A baya kasashen Koriya su biyu sun cire shingayen tsaro 11 da suka sanya a yankin iyakar su mai tsauraran matakan tsaro da ake kira DMZ a takaice, kamar yadda yake kunshe a yarjejeniyar 2018 da suka cimma da nufin sassauta tankiyar soji. Amma a yanzu yarjejeniyar na fuskantar barazanar wargazewa yayin da kasashen biyu suka fito fili suka yi barazanar janye ta. Yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2018 ta buƙaci kasashen biyu su daina ayyukan leƙen asiri ta sama da kuma atisayin jiragen saman yaƙi a wuraren da jiragen sama ba sa shawagi da kuma inda ba a ayyukan soja da aka ware a yankin na DMZ, sannan su cire wasu daga cikin shingayen tsaronsu na nakiya da aka binne.
To, Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar, fada ya barke a birnin Kwanni tsakanin matasan gari da 'yan Najeriya da ke gudun hijira, inda akalla mutum guda ya rasa ransa biyo bayan sace wasu mutane da neman kuɗin fansa, wanda aka zargi wasu 'yan bindigar Najeriya da suka ƙetaro da aikatawa. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
A garin birnin Kwanni wata arangama ce ta faru tsakanin matasan unguwar Dangebe da Makera da Fulani 'yan gudun hijira daga Najeriya. Musababin faruwar lamarin ko shine sace mutane hudu 'ya'yan waɗannan unguwar da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya gabata kan iyakar Nijar Najeriya, a lokacin da 'yan bindigar suka kira mutanen garin su lura cewa Fulani ne suka aikata wannan aikin, abin da ya sa matasan cewa Fulanin da ke gudun hijira su kira 'yan uwansu da su saki mutanen su. Wannan shi ya kai matasan ga zanga-zanga zuwa unguwar da 'yan gudun hijirar suke, inda Fulani suka hallaka yaro guda. Shugaban matasan birnin Kwanni Ila Furo ya isa a wurin a wannan lokacin, kuma ga abin da yake cewa:
"Da Allah matasa su ɗauka hukunci da hannunsu. Ku ɗauka hukunci kamar wani lehi na ka azabe sa wani lehi. Yau in ka da gaskiya ai ma akwai hukuma, sai ka zabi da gama hukuma sai ta ɗau mataki, amma kai ka ɗauki mataki da hannunka ka ƙara hasa hutani. Nunna ne kun ga yanzu ku iska kunu-kunu ayin tsakani yan gari da hillani, kinan kaga abubuwa kuma ya kaya lalacewa a rai sai guda ya ru matashi."
Shi ko Adamu Reza ya yi bayani game da yanda matasan suka harzuka har suka tunkari Fulanin 'yan gudun hijira 'yan Najeriya.
"Mun zo muna tare sauran yaran, to ka san lamarin duniya, sauran 'yan mutunan nan da sauran yaran da suna gudana-gudana har gudu ya kawo suka zo nan kaura, inda aka samu matsala aka ce an kashe yaro guda, dai abubuwan da sun faru kenan. Yanzu an ce mu bada miliyan 100 da mun kai magana na ce to miliyan 100 yanzu daga bada ni kira shi, sai ce mini ce mai ya zancen da muka yi da kai na zancen kashi a ba kuɗi miliyan 100 sai ce mai eh kuɗi yake shira yanzu in na shira in ka mishi nace a ba zancen kuɗi ba zami da kai dan babu kuɗi larura nan ka gani a san yanda za a yi saboda akwai matsala
to ne dai hukumomin gunduma suka aika jami'an tsaro a cikin dabara domin kwantar da tarzoma da hana karuwar tashin hankula ko da yake an bindigar sun ce sai an ba su miliyan 100 ko suna sako mutanen da su kai garkuwa da su daman hukumomin birnin Kwanni sun hango afkuwar wannan matsalar da jumawa inda suka tsawaci mutanen unguwar Kaura da ma Fulani yan gudun hijira daga Najeriya da ke zaune a wannan wuraren da cewa fa su guji shiga ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u kamar yanda mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salih Usar da wani ya yi wa manema labarai bayani lokacin da yake fassarar kalamman kafta Abubakar Ali Shina shugaban gundumar birnin Kwanni a lokacin da suka kammala taro na tsaro
magana ta karɓar baki yau ba siri bane cikin garin ga duk abin da an ka doko da wani gari in an ka biyo shiga sai a ce Kaura duk wanda an ka kame an ka ce a biya kudin kinafin sai a ce Kaura duk wani abu na mugun abu wanda dai an ka tashi cikin garin ga Kaura ne ake magana kuma Allahu a'lam mutane suna zargi na wasu jama'a waɗanda sun fito daga kasashen makwabtanmu ana zargin su bisa ga wannan lalura kamar da ni hodi wani ba a kore kowa ba a tsangoma kowa amma shina da kyau ga waɗanda aka zargi in ya tabbata to sanwa kamar ba shi yiwa a sa ido haka nan na haruwa kullun jama'a sun fara bayani sun fara husata har ya kai inda wasu suna batun su zo da kansu su doke wansa
wannan lamarin ya sa ana ci gaba da zaman dardar a daidai lokacin da jami'an tsaro suka kame mutane da dama domin yin bincike game da masu hannuwa a cikin ababen da suka faru yayin da waɗansu Fulanin suka ramta cikin takari zuwa waɗansu wuraren Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Bako daga Niger kuma bari mu kada Najeriya inda mutane sama da 25,000 suka bace cikin shekaru 10 da suka gabata a cewar hukumar Red Cross da Red Crescent baban gida jibrin gare ka
hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato ICRC ko Red Cross a turance ta bayyana cewa kimanin ƴan Najeriya 25,000 ne suka bace a shekaru 10 da suka gabata hukumar ta bayyana cewa mutane 25,000 da suka bace wanda ƴan uwansu ne suka yi rijistar sunayensu da hukumar Red Cross ta ƙasa banda wasu hukumomi na daban a cewar kakakin hukumar ta ICRC a Najeriya Aliyu Dawobe hukumar ta ICRC ta fara hada waɗanda suka bace da danginsu ne a shekara ta 2013 tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Red Cross ta Najeriya a sakamakon barkewar rikici musamman ma dai a yankin Arewa maso gabashin Najeriya hususan jihohin Borno, Yobe, Adamawa, da Bauchi da Gombe ta kona hanyoyi hukumar take bi domin sada waɗanda suka bace da ƴan uwan nasu ga dai kakakin hukumar Aliyu Dawobe
yadda mukan yi musada mutane da iyalansu abu ne mai wahala sosai na farko za mu buƙaci mutum ya zo ya same mu ya nuna mana yana ya sami doni danginsa ya bata ko an rabu saboda haka suna buƙatan a nemo musu shi wannan shi ne na farko na biyu za mu yi binciken wuri na ƙarshe da aka gan shi koko da aka rabu da shi idan gari ne yaƙi ya same shi aka rubu a wannan gari to mukan yi kokari mu tabbatar mun san abin mun lura da population movement wato inda yan gudun hijira suka dubara wannan lokacin da abin ya faru da kuma ƙauyakun da suke kurkusa da wurin ko garuruwan da suke kurkusa in ta kama ne kuma mu shaida ma ofisoshin mu na wasu jihohi kamar a Najeriya in ya ketare wasu jiha muna ganin yan gudun hijira sun je can muna iya su ma binciken su wannan jiha sa'an nan kuma mukan ainihin bincike ofisoshin mu da ke wasu kasashe
tun lokacin fara wannan shiri dai hukumar ta ICRC ta bayyana cewa iyalai 400 ne aka gano tare da hada su da iyalansu a yanda kuma wasu 563 da ake tsare da su a cibiyoyin tsare mutane daban-daban su ma aka hada su da ƴan uwansu ta aikewa da sako ta kungiyar ta Red Cross Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
to a gaida Babangida kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan Gaida marigayi Shata, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya har yanzu tsugune bata kare ba dangane da batutuwan zaɓe, domin a yayin da wasu ta leko ta koma, wasu kuma an tabbatar musu da nasarar da zaɓen da aka yi musu ne. Bincike ya nuna cewa an shigar da jimlar kararrakin zaɓe iri daban-daban har guda 1,209. Aka kuma kafa kotunan shari'a wato guda 98 domin bin ba'asin waɗannan kararraki da aka shiga. An kammala dukkan kara na ɓangaren majalisar dattawa ta ƙasa, wanda aka samu kara 147, yayin da yanzu ake kan guda 417 na ɓangaren majalisar wakilai ta ƙasa. Lamari guda ya taso kwanaki kalilan bayan da kotun ya ɗaukaka kara ta yanke hukunci game da zaben gwamnan Kano. Kwaram sai aka fito da wasu shafukan daftarin hukuncin da ta yanke wanda kuma ya saba da hukuncin da ta gabatar a zauren kotu, wanda aka yada a jaridu da kuma shafukan sadar zumunta wanda ya kara da ko ina cikin kasa. Hakan da ya sanya kotun daukar karin ta fito da sabon daftarin hukuncin da a ranar Larabar nan da ta gabata, inda ta ce hukuncin da ya tabbatar da nasara ga Nasiru Gawuna yana nan daram. A saboda haka ta yi watsi da wancan bayanai da ke nuna akasin haka. Har wa yau cikin wannan sabon daftarin wanda ta ce shi ne sahihi, kotun ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da Abba Kabir Yusuf ya yi, ta kuma umarce shi da ya biya naira miliyan guda ga Nasiru Yusuf Gawuna ladan gabe sabili da bata mai lokaci da ya yi. Wannan lamari dai ya ja hankalin akasarin al'ummar ƙasa, musamman lauyoyi da kuma sauran masana waɗanda suke ta yin fashin baki iri daban-daban. Abokin aiki na Mamur Kwalli da ke Kano ya jiyo ta bakin Barisa Garba Abubakar, lauya mai zaman kansa da ke Jigawa.
Abin da ya fi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a ƙware kotu shine mafi a'ala akan wannan abu da ya fita daga baya. Masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma, mana an yarje ma abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne na ainihin mai buga kunci kenan. To amma kuma abin takeici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba, duba da yadda hukuncin yake daukan hankalin al'umma.
Barisa Ibrahim Cebi shi kuma ga yadda ya lura game da wannan hukunci.
To abin lura da shi anan shine idan muka karanta gaba daya judgment ga wanda ya karanta shi gaba daya, zaka ga cewa gaba daya nasarar da take cikin judgment din gaba daya zaka ga nasara ce ta su jam'iyyar APC. To idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani. Bayan haka kuma alkalan kotunan nan guda uku ne, kuma dukkanin su sun yi nasu separate hukunce-hukuncen ko kuma mace contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan afil din na jam'iyyar NNPP. To a tsari na doka ba za a ce an kora afil din mutum kuma an zo an bashi nasara ba. A nan abun duba al'akari da shi anan shine jam'iyyar NNPP ya kamata ta garzaya ta yi afil duk da wannan abu da ya fito, kasancewar idan lokacin afil din ta ya kore ba ta yi ba, kuma su ɗan jam'iyyar APC suka nemi a rantsar musu da ɗan takarar su na gwamna, to fa ne wanda zai iya jinyo a rantsar da shi.
To sai dai kuma Dr. Kabir Sa'idu Sufi wanda ke ƙwararren malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin Share Fagen Shiga Jami'a ta Kano, ga yadda ya ke kallon wannan al'amari.
Lallai ba mamaki na ɗaya ya iya sawa hankalin ƙasa ɗin ya sake komawa kan hukuncin ita kotun koli, ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin, wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya. Tun bayan da aka fitar da shi hukuncin, to ake ganin wato siyasar Kano ɗin kusan ta sake dawo da ɗumin da ta ɗauka a baya.
A yayin da ake zaman jiran hukuncin kotun koli wanda shine na ƙarshe, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta fitar da wani sanarwar da kakakinta DSP Haruna Kiyawa ya taɓa hannu a kai, inda kwamishinan 'yan sanda na jihar wato CP Muhammad Hussein Gumel ya gargaɗi dukkan magoya bayan jam'iyyar APC da na PDP da su guji yin wani duk wani taro ko gangami ba tare da izinin hukuma ba. Duk waɗanda suka karya wannan doka to za su gamu da fushin hukuma. Har wa yau a game da batun ƙarar zaɓe, a ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta Abuja ƙarƙashin jagorancin Justice Ezekiel Ajayi, wadda ta yi hukunci game da zaben gwamnan Nasarawa, ta ce kuskure ne aka samu a bisa hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun farko wacce ta ayyana David Obugado na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Nasarawa. Abokin aiki na Zainab Babaji ta zanta da mai ba gwamna shawara kan harkokin yaɗa labarai na wani aboki don jin yadda suka ji game da hukuncin da kotun ta yanke.
A yau dai muna shiga da murna domin kotun da ga kara ta yi abin da ya kamata a yi tun da farko a can lafiya. Don mutane da shaiduna suka kawo daga PDP suka kawo don suka cire su daga cikin lissafi. To wannan ya kai ga cewa I case na governor was been very strong. Don ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi Governor Sule ma ya fadi a zabe ba. To sun ma Governor Sule sun kwashe case na PDP suka mai wa Governor Sule da position na shi. Allah shi zabe don wani cikin annashuwa don anan government law da anan Abuja mutane sun cika ko'ina ga mutane ko'ina don kanana da manya duk an taru a nan ana annashuwa don godiya abin da ya faru yau.
Alhaji Abubakar Saddiq, jigo ne na jam'iyyar PDP, ya ce za su ɗaukaka ƙara ya zuwa kotu na gaba ga zuwa kotun koli.
Yau dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya Zainab. Saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba, amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kenan mu je mu sake bugawa can mu gani. Kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci. Tana maganan cewa wai ita bibal da aka zo da ita wai ba an zo aje ta ne ba a yi amfani da ita ba. Sa'annan shaidu da muka kawo da na ɗaya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tribuna ta ce wai lalai wannan shaidun ɗin wai ba daidai ba ne. Saboda haka shi yasa su suka yanke hukunci akan suka bar mashi gwamna mai ci. To amma mun miƙa wulaya mu zuwa ga Ubangiji, dama idan abu ya faru ko da na baƙin ciki ne addini mu ya koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauya maka shi da alheri.
Yanzu dai kallo ya koma sama kuma zaman lafiya har sa suka ce ya fi zama ɗan sarki. Sanshi Malafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaishe ka sai fa amana afuwa ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. Da wannan dai muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Ibrahim a taƙaicen. Gwamnatin Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsayar tsawaita tsagaita buɗe wuta a Gaza na wasu wuni biyu a yau Litinin, inda mayakan Hamas suka sake sako wasu mutanen da suke garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta sako wasu fursunoni 'yan Falastino. Qatar ce ta jagoranci tattaunawar tsawaita yarjejeniyar wucin gadin, sannan a ranar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar wuni huɗu na farko tsakanin ɓangarorin biyu ya ƙare. A yau Litinin a Georgia za a fito da gawar Rosalind Carter, mai ɗakin tsohon shugaban Amurka, wacce ta riga mu gidan gaskiya a ranar 19 ga watan Nuwamban bana. Tana mai shekaru 96. Wannan zai baiwa Amurkawa damar yi wa matar da mijinta tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ayyana da cikamakin rayuwata. Carter ta rasu ne bayan da aka fara ba ta kulawa ta musamman a gida a Georgia tare da mijinta ɗan jam'iyyar Democrats da ya ba ta dama a jumuriyarta a lokacin shugabancinsa tsakanin 1977 zuwa 1981, sannan kuma ya ba ta tallafi na wajen fafutukarta kan al'amuran da suka shafi lafiyar kwakwalwa. Yayin da ake fargabar yiwuwar Rasha za ta kai wa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana, na'urar samar da wutar lantarkin Ukraine ta samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara da ake kira snow da turanci, da ta yi sanadin jefa garuruwa da ƙauyuka sama da 2,000 cikin duhu.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer-mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma injiniyanmu na yanzu Malam Patrick, ni Ibrahim Ka'alba Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.